sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an muni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 10 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abin da masana ke cewa kan irin tasirin da yakin Russia da Ukraine ke yi kan kayayyakin abinci da ake samu daga alkama a Najeriya.
Mu dai matsalar mu a wannan abin da yafi shafan mu shine da ita muka raja, a sa'annan kuma in ta lalace ba wanda yake mana bayani dangane da ta lalace. Sai dai in mun bibiya sai a ce mana an dan samu dan wani matsala ne za a gyara.
A Najeriya, duk da makudan kudaden hukumomi ke kashewa a fannin samar da wutar lantarki, har yanzu al'ummar kasar na fama da karancin wutar ta lantarkin, yayin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su. Muna kuma dauke da rahoto na musamman. Baya ga haka, muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun tsare tare da azabtar da mazauna yankin arewacin lardin Panjshir bisa zargin suna da alaƙa da mayakan adawa. Kungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta duniya, wadda mazaunanta ke na Amurka, ta ce faɗa a yankin Panjshir ya zafa fatan daga tsakiyar watan Mayu, lokacin da mayakan kungiyar NFR suka fara kai hare-hare akan wuraren 'yan Taliban da shingayen bincikensu. Tashin hankalin ya sa 'yan Taliban tura dabban mayaka zuwa lardin tare da kaddamar da samami. Mataimakiyar shugaban hukumar Human Rights Watch a Asia, Patricia Gosma, ta ce dakarun Taliban a lardin Panjshir sun koma ɗaukar matakin dukan farar hula don mai da martani akan dakarun adawar kungiyar NFR. Wani kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke bincike akan farmakin da aka kai akan majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya Alhamis da yamma, inda mambobin kwamitin suka dora laifin akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taba ganin irinsa ba. Zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin, na farko cikin guda 7 da aka shirya yi a wannan watan, na zuwa ne bayan wani gagaruman bincike da aka yi akan tarzumar da magoya bayan Trump suka yi, bayan da shugaba Joe Biden ya kai da Trump din a zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Yayin da wasu muhimman bayanan binciken da kwamitin ya yi suka balla a 'yan watannin nan, mambobin kwamitin sun yi amfani da zaman wajen bayyana abin da shugaban kwamitin dan majalisar wakilai Bennett Thompson ya kira gaskiyar abin da ya faru da kuma abin da ya haddasa farmakin. Da yake jawabin bude zaman, Thompson ya ce haran shine karshen yunkurin juyin mulki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Ukraine sun dage a fafatawar da suke yi akan titina da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Severodonetsk, a cewar jami'ai, yayin da Russia ke kara dannawa a kokarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama-bamai, wanda ke zaman babban burinsu wajen mallakar gabashin Ukraine. Biranen Severodonetsk da Lysychansk da ke daura da gabar kogin Seversky Donetsk su ne wurare na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a lardin Luhansk, wanda Russia ta ƙudiri aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin. A jiya Alhamis, sakataren kwamitin tsaron Ukraine Oleksiy Danilov ya bayyana halin da ake ciki a Severodonetsk a matsayin mai sarƙaƙiya sosai. Haka kuma, sojojin Russia na mai da hankali sosai a yankin. Ukraine ta faɗi cewa abu ɗaya da take fata don cimma nasara a ƙaramin birnin mai masana'antu shine ta samu makaman kariya don daƙile manyan makaman Russia. A yau Juma'a, Russia da China suka ƙaddamar da gadar farko tsakanin ƙasashen biyu, yayin da Moscow ke taka rawa a nahiyar Asiya, a daidai lokacin da kuma take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya saboda Ukraine. Gadar mai tsawon kilomita 1 da ke kan kogin Amur ta haɗa birnin Blagoveshchensk na gabashin Russia da Heiha da ke arewacin China. Shekara biyu da suka wuce aka kammala aikin gina gadar, amma aka ɗage bikin ƙaddamar da ita saboda annobar coronavirus. a lokacin wani biki da aka yi a Blagoveshchensk a yau Juma'a. Manyan motocin da kwan kaya ne suka fara bi ta gadar. Kimanin rubul biliyan 19 aka kashe wajen gina gadar mai tituna biyu, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 328 a cewar alkalaman hukumomi. Matakin ban mamakin da Indiya ta dauka na hana fitar da alkama ya janyo damuwa akan yiwuwar hana fitar da shinkafa zuwa ƙetare. Lamarin da ya sa masu sayar da shinkafa suka zafafa sayanta da yin order ta na lokaci mai tsawo. Jami'an gwamnati da na harkokin cinikayya sun ce Indiya, kasar da ta fi fitar da shinkafa zuwa ƙetare a duniya, ba ta da niyyar hana fitar da shinkafar a yanzu, yayin da farashin ta a cikin gida yayi ƙasa. Kuma akwai shinkafar sosai a rambunan ajiyar gwamnati. Wannan ya rage fargaba ga kasashe masu dogaro da shigo da shinkafar, waɗanda dama ke fama da hauhawar farashin abinci. Amma lokacin noman shinkafar Indiya na gaba, kuma duk wani sauyi da za a samu wajen girbin shinkafar ka iya canza matakin kasar game da fitar da ita waje.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da yaki tsakanin kasashen Russia da Ukraine ke ci gaba da mummunan tasiri akan kayayyakin abinci da ake samu daga alkama a Najeriya, kungiyar manoman alkama ta kasar ta yi hasashen cewa nan da shekara guda za a iya fuskantar tsada da karancin biredi da sauran kayayyakin da ake sarrafawa daga alkamar, muddin hukumomin kasar ba su dauki matakai ba. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya hira da shugaban kungiyar na kasa Dr. Salim Sale Muhammad, inda ya ce kungiyar na matsa lamba wa 'ya'yanta da suka karbi bashin kayayyakin noma daga gwamnatin tarayya. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Bashin gwamnati yana tallafawa wajen noma, amma kuma wasu mutane suna masa gurguwar fahimta. Dan akwai bawan Allah da muka je wajen sai biya bashi, sai shi wani ai kudin Buhari ne. Kuma Buhari ya musa alƙawarin za su yi arziki in ya hau mulki. Saboda haka ta zai mu biya mu bashi. Da mun ga da gaske yake, sai da muka haɗa shi da hukuma, sannan biya bashi. So shi bashi abu ne mai daɗin karɓa, amma kuma yana da wahalar mayarwa. To akwai matakai da yawa da muka ɗauka ta bin yadda za mu karɓi bashin nan. Domin za mu dare ne duk wanda muka dira masa, walau kuɗinmu, walau ka ba mu wata dukiya ta kuɗinmu, walau kuma hukuma ta yi hukunci a kanka. Ni manomi ne, na san halin manomi. Idan ka ba manomi bashi zai je noman, amma kuma ya fi ka dubara kala goma, zai kawo maka ƙauli da ba'adi. To duk wannan tunanin da muka yi na ƙauli ba'adin da zai kawo, sai muka saka hukumomi, kuma muna da inshora, muna da masu bibiyar gonaki. In ka samu matsala zo ka yi reporting, inshora ta je ta gani ta kwabarin. Duk mun ɗauki wannan matakan. Amma manoma dole sai an waye kan cewa shi fa duk wanda ya tallafe ka da kayan noma arziki ya zo maka da shi, so yake ka azurta ka daina neman bashin ka tsaya da kafanka.
Ya tsarin ku ya kasance da kamfanoni da kuka yi tsari da kuke cewa off-takers, tunda za kun ce za a daidaita farashi domin a saya da daraja, ba a cuci manomi ba kuma bai asara ba.
To hakikanin gaskiya farashin da muka saka a bana na 38 a kowane buhu mun sa farashi, kuma bai cuci manoma ba, kuma su ma kamfuna za su same ta da sauki yadda za su sarrafa su dawo mana da fulawa da sauran abubuwa da sauki. To amma kasa ita kuma kasuwa ita ce take juya al'amura. Muna cikin tafiyar nan lahiya lau cikin kwanciyar hankali, yanzu kasuwa sai ta juya, sai ta ƙara kuɗi akan nau'in kuɗin, akan nau'in alkama da muke sayarwa. Misali mu muna sayar ta 38,000 su kamfani su saya, yanzu sai ta koma 42 har zuwa 45 a kasuwa. So wasu manoman da suka ji ta ƙara farashi sai suka noke. To akwai masu irin wannan halayyar, shi yasa ka ga alkamar ta makale sai muna bibiya. Dan na gaya maka wallahi yadda kai muke gida da gida muke bi yanzu, bayan da muka iya. Mu kwankwasa maka koba ka da bashin da ake baka. Sannan kuma uwa uba ma babban kalubalen da matsalar take sa abin baya tafiya shine yawan kuɗin motar dako. Kuɗin diesel ɗin nan kullun kuɗi ake ƙara masa. Yanzu ina da alkama Adamawa. Da nace a ɗauko trailer ɗaya a kawo da kyar na samu mutum ɗaya da ya ce zai ɗauko ta 900. To wannan ya kawo mana tsaiko kwarai da gaske. Amma muna nan muna bibiya, mun kai kuka ga CBN ta dubi wannan al'amari, mu zauna da mu da gidan fulawar nan da su mu yadda. Mu abin da muka ce, in ba za ku saya yadda kasuwa take saye ba, ba za su saya ba, to su ɗauke mana nauyin kuɗin dako. Amma in ba a yi wannan ba, to za a samu tsaiko wajen biyan bashi kuma in aka dauki wannan biyan bashin ya zama alhakin da za a hana kungiyar alkama wani kudin ta yi noma, to za mu kashe kanmu ne, ba za mu samu alkama a ƙasa ba, sai dai ko mu zauna mu jira har sai ran da rikicin Rasha da Ukraine ya daidaita, sannan mu koma cin burodi. Da kuma burodi zai karɓi talaka, talaka ba zai iya saye ba. Wanda za ka saya yanzu 200-250 kai karo kumallo da shi, in dai ba ɗaure gindi an ci gaba da noman nan ba, aka kawo wasu ƙididdiga da wasu turanci a cikin al'amarin, sai ka saye shi 1,500. Ka gaya mun a talakan mutanen Najeriya mu miliyan 201 ko 200 da wani abu, kaso nawa ne za su iya sayan burodi?
Dr. Salim Sale kenan, shugaban kungiyar manoma a Najeriya. To a Najeriya har ila yau, duk da makudan kudaden da hukumomi ke kashewa a fannin samar da wutar lantarki, har yanzu al'ummar kasar na fama da karancin lantarkin, wacce ake amfani da ita a fannoni daban-daban na al'amuran yau da kullum, musamman bangaren masu kananan sana'o'i. Hukumomin Najeriya dai sun ce suna iya bakin kokarin su wajen ganin sun shawo kan wannan matsala da aka kwashe shekaru da dama ana fama da ita. Daga Jos, babban birnin jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya, wakilin murya Amurka Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto.
Saddam yana sana'ar walda ne a garin Jos da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, sana'ar da ba ta yiwuwa sai da lantarki. Sai dai saboda ci gaba da taɓarɓarewar wutar lantarki a faɗin Najeriya, Saddam da sauran masu sana'o'i da suka dogara da lantarki suna kashe kimanin kashi 30 cikin 100 na kuɗin gudanar da sana'o'insu kan injinan samar da wutar lantarki ko kuma janareta. Hakan yasa da daman su ba sa samun riba a kasuwancin nasu, sai ma faduwa a wasu lokuta.
Mu dai matsalar mu a wannan abin da yafi shafan mu shine da ita muka raja a sa'annan kuma in ta lalace ba wanda yake mana bayani dangane da ta lalace. Sai dai in mun bibiya sai a ce mana an dan samu dan wani matsala ne za a gyara. Ciwon da ke mana kaikayi kenan a zuciyar mu, saboda bayan mun samu canji an kawo mana mita, mun samu sauki na aiki da sauransu, kuma mun zo matsalar da muka samu shine tsayawa wannan wuta.
Taɓarɓarewar wutar lantarki matsala ce da Najeriya ta shafa shekaru tana fama da ita, duk da biliyoyin daloli da hukumomi ke cewa sun kashe don gyara wutar lantarki a ƙasar tun daga 1999. Duk da kasancewar Najeriya ita ce take da mafi yawan jama'a a Afirka, inda take da kimanin mutane miliyan 211 da kuma karfin tattalin arziki na kimanin dala biliyan 145 na ma'aunin GDP, dududu megawatt 12,522 na wutar lantarki take iya samarwa a kasar. Hakan a cewar masana yayi matukar karanci ga bunƙasar tattalin arzikin kasar, musamman in aka kwatanta da megawatt sama da 58,000 da Afirka ta Kudu ke samarwa, wacce yawan jama'ar ta bai wuce yawan mutum miliyan 60 ba.
Wannan gaba ɗaya matsalan wuta, an kalli shi gaba ɗaya wani abu ne kamar lalacewa da failure na gwamnatin Jalal Muhammadu Buhari, kasawa ne gaba ɗaya. Saboda kar mu manta alƙawarin da APC ta ma 'yan Najeriya kafin ta shiga office 2015, alƙawarin ta ma Najeriya shi ta ce akan kowane shekara ɗaya za ta ba ma 'yan Najeriya megawatt guda 10,000. Alƙawarin ta akan megawatt guda 40,000 ne kafin ta bar office. Daga baya ta gyara ta ce akan 10,000-40,000 ba zai yiwu ba, kowane shekara za ta ba ma 'yan Najeriya megawatt guda 5,000, so 20,000 ne kafin ta bar office.
Rashin wadatacciyar lantarki a ƙasar yana ƙara muni sakamakon tangarɗar na'ura da ake yawan samu a babbar tashar samar da lantarki ta ƙasa, abinda ke jefa jihohi da dama cikin duhu. Matsalar lantarkin ta sa wasu kamfanoni yin ƙaura daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen Afirka kamar Ghana, abinda ke janyo wa Najeriya asarar guraben ayyukan yi da kuma hanyoyin samun kuɗin shiga.
Inda aka saida musu kamfanonin, su ya kamata su zuba jarinsu a wajen, su mai da hankalinsu a wajen, su bunƙasa rarraba wutan a cikin ƙasa Najeriya ta inda yadda za a ba ma mutum wuta ya sha daidai abinda ya biya kuɗinsa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bai wa 'yan ƙasan haƙuri bisa taɓarɓarewar sha'anin lantarki a ƙasar, yana mai cewa gwamnati za ta shawo kan matsalar, sai dai shekara da shekaru kenan shugabanni a ƙasar na yi wa jama'a irin wannan alƙawari da har yanzu ba su gani a ƙasa ba. A halin yanzu dai masu sana'o'i irin su Saddam za su ci gaba da kashe kuɗi wajen amfani da generator don samun lantarkin da suke bukata ga sana'arsu, yayin da suke fatan lamarin ba zai kai ga durƙushewar sana'ar tasu ba. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
A gaida Iliyasu Kasimu, yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. Madalla, yanzu kuma ga Awal Garba dauke da rahoto na musamman.
Yau goma ga watan shida shekarar 2022 dalibai suka karbi hutunsu a kasar jamhuriyar Kano na tsawon watanni 2.5-3. Kasancewar an kwashe watanni goma ana ba wa daliban darussa a makarantun kasar baki da duk da cewa dai ana zuwa hutun makonni 2-3 a shekara, amma wannan ne hutu mai tsayi wanda ya zamto tamkar al'ada ga dalibai da kuma malaman su a kowace shekara. Na tambayi Malam Mustapha, principal ne a kwalejin Franco Arab wanda ake karantar da Arabiya da kuma ilimin zamani, ga yanda ya yi mini ƙarin haske kan ba wa yaran ilimi.
To, mu dai yara kan Mustapha hutu akwai nasiho wanda muke musu, muna musu nasiha irin abubuwan da zai to, akwai abubuwa iri-iri da ake a cikin gari, akwai stage de vacances wato waje wanda ake ɗaukan yara ake koya musu ɗan aiki na sana'a. To, yawancin yara mun musu nasiha su shiga irin wannan waje, kuma akwai makarantu kuma wanda suke karantawa a cikin wannan hutu, misalan karantar da Alƙur'ani domin kusancewa yara masu makarantan boko a zamanin su karatun boko nan ba su lokaci da yawa na karatun Alƙur'ani. To, shi yasa wannan lokacin hutun nan muke musu nasiha cewa su je su rubuta kansu a irin waɗannan makarantu kuma su yi karatu domin su samu fa'idan wannan hutu. To, kuma mun san cewa akwai matsaloli iri-iri wanda yake faruwa idan yara suna hutu. Kusan idan yaro bai karatu, to ya zama wani abin ya zama hatsari. To, idan yaro ya zama, to dole ne kuma iyaye su ma san su nemi inda za su saka ɗansu domin kada yaro ya zama wani problem ga iyaye.
Ita ma malama Rukayya Tubala ita ce headmaster a bangaren primary school a wannan makaranta. Ita ma ta yi mini bayani kan kalubalen da suke fuskanta ga daliban, ga abinda ita ma ta ce.
To, shawaran da zan ba ma iyaye yanzu dai bai wuce in ce su taimaka ma amsanyan wa'inda suke riƙe yaransu a school, su taimaka musu domin watanni uku da za su zauna gidan na yara da yawa in suka dawo mana wani ba su wadawa da komai a kai. Ifo ke faran su yi kokari su ma su yi maintaining mu, su taya mu riƙe yara a durant les trois périodes nan domin in suka dawo kada ya zamanto aiki da samu za a dawo mana a zero. Ifo ke don Allah iyaye su yi kokari su ma su taimaka domin kun ga ne scolaire in ya so ma nan da nan ya tafi kuma iya fi boku da ta akwai program da zai respecte akwai abubuwa da wani to adolescente son kire ya ifo ke don Allah su taimaka su yi kokari Allah ya taimaka mana da baki da matsaloli kan mun samu da yawa saboda yara da yawa anan da yawa ba su da shiri mu iyayen da zamu yi ma ko kamin musallame su ma yanzu akwai yara da yawa da muka ce ifo ke vacancy nan iyaye su yi kokari su zo su kawo yara da zamu iya mu taimaka wa'anda mun san dai ba su da nivo in aka aje su kuma survive program don akwai yaran da normalman ba su da iyaye da za su taimaka musu wasu da yawa ba su yi makarantan in ba dole sai da an taimakawa
Alhaji Abubakar shi ma ya daga cikin shugabannin kungiyoyin iyaye na wannan makarantan shi ma ya yi mun karin haske kamar haka
eh garatma shekara ya kare zana ba wa yara bulletin su wani suka fice da wani kuma ba su fice ba wanda kuma suke jiran resultant examens kamar yan baccalaureate yan probatoire da MBBS hakikan ya cancanta manyan mutane masu hali da kuma manyan yan siyasa masu wani matsayi su nemi yadda za su yi a taimaka wa yanan yara ko wajen koyon sana'a ko kuma wajen ilimin islamiya ya zamana cewa da akwai irin abubuwan da za su taimaka makawa kada yaran su suna yawon banza a anguwa ka san shi ilimi in aka sake wa yaro sai ya abinna eh ya cancanta kuma wannan bukatunmu ne ko kuma abinda muke bukata ne al'umma a duba a gani amma kuma kaga yanzu wannan shekaran da kake magana ba shine ba ko da ko wa'anda suka zo na suka yi wannan nazarin kafin abinna da akwai kuma yara masu kaman kungiyan sabon kallo da suke yin abinda ake kira kaman coup de remise a niveau wato nasta na baka sabiya kada yara su manta da wasu abubuwan maka ilimi
na tambayi da makaranta wanda aka ba wa hutu su ma sun yi mini bayani gashir da muka yi da su
na samu sezari maye ni ne na biyar zan yin karatu zan maye da ilimi na zan daina wasa zan ga shara zan ga goge-goge zan ga wanke-wanke zan ce musu sun ga ilimi kawai sun ga bida waje ko wasu da agesu da bid da wuri don su dawo da wuri amma za su ga wanke-wanke da shara
na yi shi da kyau kuma na wuce
ka samu maki na
goma sha biyu
ka fito na nawa kenan
na fito na
to yanzu ina ya za ka yi da hutu
mutu zan ji na kawo kokari zan je kuma kara ilimi zan daina yawo
za ka daina yawo za ka zauna waje ɗaya ka ci gaba da karatu to yanzu idan ka zo gida kwanaki da ka hutu yana aiki kake wa iyayenka
ina musu aiki shara da goge-goge
kuma an hake ka kana zuwa ka je kana da wuri to wani shawara zaka ba wa 'yan uwanka yana wanda aka ba su mu yanzu
zan ba su su kara ilimi a makarantar boko kuma su daina tafiya yawo ko ta ina su kara ilimi da yawa
abin sani dai ana ya kamata iyayen ɗalibai ga su dinga bibiyan karatun yayansu a kowane lokaci domin ba su rayuwa mai inganci musamman ma wajen ba su ilimi da zai amfane su duniya da lafiyarsu ilimi gishirin rayuwa mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin
wasanni a takaice
wanda kan zama da sake wuce kamar wanda ke cikin tsaro ba kasar Burundi domin samun tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na kofin nahiyar Afirka shekarar 2023 wanda za a buga a kasar Ivory Coast kamar ta ce kasar Burundi ce ɗaya mai ban haushi ita kuma ta kwarta Burundi ba ta jefa kwallo ɗaya a ladar kasar jamhuriyar Kamaru ba haka aka tashi wasan kasar Kamaru ladar ce ɗaya ita kuma kasar Burundi tana da babu sai dai shugaban kwallon kafa na kasar jamhuriya Kamaru Samuel Eto nasarar da dan wasan kwallon kafa suka yi bai masa dadi ba amma ministan wasanni na kasar jamhuriya Kamaru Narcisse Maurice Kombi shi kam ya jinjina wa dan wasan kasar jamhuriya Kamaru wajen nasarar da suka samu a halin yanzu dai ga jadawalin kasashen da za su fafata domin shiga gasar na shekarar 2023 wanda za a buga ranar 23 ga watan 7 shekarar 2023 karo na 34 a kasar Cote d'Ivoire group A akwai kasar Karayen Najeriya da Sierra Leone da kuma Guinea-Bissau da Ivory Coast sai kuma a group B akwai kasar Burkina Faso Gambia Togo da kuma Eswatini haka zalika group C akwai kasar Jamhuriyar Kamaru Kenya Namibia da kuma Burundi sai kuma group D akwai kasar Masar Guinea da kuma Malawi da Ethiopia group E kuma akwai kasar Ghana Madagascar Angola da kuma kasar Central Africa sai group F akwai kasar Algeria Uganda Niger da kuma Tanzania group G kuma akwai Mali Congo Gambia da kuma Sudan ta kudu sai group S akwai Cote d'Ivoire Zambia Comoros da kuma Lesotho group I kuma akwai Congo Demokradiya kasar jamhuriyar Gabon Mauritania da kuma Sudan ta arewa sai group G akwai kasar Tunisia Guinea Equatorial da kuma Libya da Botswana sai group K akwai kasar Morocco Afrika ta kudu Zimbabwe da kuma Liberia group L kuma na ƙarshe akwai kasar Senegal kasar Benin da kuma da Mozambique da Rwanda Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Kungiyar Kare Haƙoƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan sun tsare tare da azabtar da mazauna yankin arewacin lardin Panjshir bisa zargin suna da alaƙa da mayakan adawa. Kungiyar da ke sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta duniya wadda mazaunanta ke nan Amurka ta ce faɗa a yankin Panjshir ya zafafa tun daga tsakiyar watan Mayu. Lokacin da mayakan kungiyar NFR suka fara kai hare-hare akan wuraren 'yan Taliban da shingayen bincike, tashin hankalin ya sa 'yan Taliban tura dabban mayaka zuwa lardin tare da kaddamar da samami. Wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike akan farmakin da aka kai akan Majalisar Dokokin kasar ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya Alhamis da yamma. Inda mambobin kwamitin suka dora laifin akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taba ganin irinsa ba. Zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin na farko cikin guda 7 da aka shirya yi a wannan watan na zuwa ne bayan wani gagaruman bincike da aka yi akan tarzoma da magoya bayan Trump suka yi. Bayan da shugaba Joe Biden ya kai da Trump din a zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Sojojin Ukraine sun dage a fafata wadda suke yi akan titina da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Siberian Road Nesk a cewar jami'ai, yayin da Russia ke ƙara dannawa a ƙoƙarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama bamai wanda ke zaman babban burinsu wajen mallakar gabashin Ukraine. Biranen Siberian Road Nesk da Lysychansk da ke daura da gabar kogin Seversky Donetsk su ne wurare na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a lardin Luhansk, wanda Russia ta kudura aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama muna mika ta'aziyya ga Alhaji Ma'azu Harɗawa bisa ga rasuwar mahaifiyar shi da fatar Allah ya ji kanta ya gafarta mata. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Nick. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya.